Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 6 ga watan Janairu na shekarar 2023. Bayan labaran duniya, za a ji inda 'yan kasar ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da yadda dattawa a siyasa kamar su tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da wani dattijon yankin kudu maso kudu Edwin Clark ke nuna goyon bayan su ga dan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi. Sannan Ghana ta kasance cikin kasashe da basussuka suka mata katutu na marin da ya kai ta nema rancen dala biliyan 3 daga asusun IMF domin biyan basussukan ta. Sai dai asusun IMF ta kaddamar mata da wasu sharuɗa wanda daga ciki shine gudanar da fasalin kawar da basussuka. Sai kuma jihar Kano, inda za ku ji mutanen da ambaliyar ruwa ta lalata musu gonaki da gidaje na ci gaba da korafi kan yadda hukumar jihar da ma na tarayya suka yi watsi da makomarsu. Kamar kowace ranar Juma'a, za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan, ga Maryam da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu 'yan majalisa su 20 masu ra'ayin riƙau sun sake daƙile ƙoƙarin ɗan majalisar dattawa daga jihar California Kevin McCarthy na zama kakakin majalisar wakilan Amurka a jiya Alhamis. A kwana na uku na kaɗa ƙuri'ar zaben sabon kakakin majalisar wakilan mai mambobi 435 kusan kamar sauran kwanaki biyu na farko ne, inda McCarthy, wanda ya kwashe shekara 16 a majalisar kuma shine shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin, ya kasa samun kuri'u 218 da yake bukata don samun kujerar. 'Yan jam'iyyar Republican 201 ne suka mara masa baya a zagaye na 7-8 na kada kuri'ar, daidai adadin da ya samu a wasu lokutan baya da aka kada kuri'ar har sau 6 a ranakun Talata da Laraba. Duk da cewa ya amincewa 'yan majalisar masu ra'ayin riƙau da wasu buƙatu a kan ƙa'idojin jagorantar majalisar a ƙoƙarin samun goyon bayan su. Amurka za ta tura wa Ukraine motocin yakin Bradley guda 50 a zaman wani zagayen sabon tallafin soja ga Kiev, kamar yadda wasu jami'an ma'aikatar tsaron Amurka suka faɗa wa muryar Amurka. Motocin na Bradley za su zo da ɗaruruwan makamai masu linzami na TOW da ke auna tankokin yaƙi da kuma dabban harsasai, a cewar wata takardar gwamnati da muryar Amurka ta samu kafin sanarwar tallafin a hukumace da ake sa ran fiddawa a yau Juma'a. Shugaban Amurka Joe Biden ne ya fara sanar da cewa za a hada da motocin yaƙin na Bradley a cikin sabon zagayen tallafin. Sanarwar da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta tabbatar a jiya Alhamis. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Har yanzu tsuguni bai kare ba a game da siyasar Ubangida a Nigeria, inda a kasar ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a game da yadda dattawa a siyasa kamar su tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da ma wani dattijon yankin kudu maso kudu Edwin Clark ke nuna goyon bayan su ga dan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi. Wakiliyar mu Halima Abdulrauf na dauke da karin bayani.
A iya cewa maganganun dattijan sun yi wa magoya bayan Peter Obi daɗi, kamar yadda mataimakinsa a takar shugaban ƙasa Dr. Baba Ahmed ke cewa hakan tamkar wata manuniya ce.
Kyakkyawan shaida ne muka samu daga tsofaffin shugabannin ƙasa. Yanzu haka idan akwai wanda suke da basirar zakulo wanda suka dace daga ɗimbin yawan jama'a 'yan siyasar Najeriya, tsofaffin shugabannin ƙasan mu su ne a kan gaba. Wanda Allah ya taimaka ma ya yi shugaban ƙasa na shekara 11, to magana shi ba magana wasa ba. Afirka yana cikin shugabanni wanda duk kasashen duniya ke sauraron shi, sannan kuma suke amfani da shawaran shi.
To amma a bangare daya kuma, ƴan jam'iyyun adawa fatali suka yi tayi da kalaman na Obasanjo da Edwin, inda jiguwa takarar Sanata Rabiu Musa Kwankwaso, wato injiniya Buba Galadima, ke cewa
mutum ya so matsofa digita yake yi, domin Obasanjo da Edwin Clark in sun yi magana kamar yaro ne dan shekara 6 yayi. Idan ba haka ba, bamu ga dalilin da yasa Obasanjo da ya kamata ya zama uba ko Edwin Clark ga dukkan dan siyasar Najeriya za su dauki matsaya irin wannan dan su goyi bayan wani ba. Domin idan wani daban ya ci zaben fa, kaga an rasa irin shawarwari na kirki da za su iya baiwa wata gwamnati kenan.
Su kuwa bangaren Atiku Abubakar a tabakin Abdulrashid Shehu Uba, mataimaki na musamman ga dan takarar shugaban kasar na jam'iyyar PDP, kan kafafen yada labarai mamaki yayi akan wannan batu.
Tabbas wannan babu wani abu da zai canja a game da nasarar mai girma wazirin Adamu Alhaji Atiku Abubakar a wannan zabi. Amma abin da nake so shi tsohon shugaban kasa Ali Shehu Uba Sanjo itina zaben shekara 2019 ya bayyana goyon bayan sa ga Alhaji Atiku Abubakar, inda ya tabbatarwa da duniya cewa shugaba ne wanda ya san ciki da wajen kasar nan, kuma indai aka bashi dama zai kawo ingantaccen sauyi. To indai za ka kalli wannan, ban ga dalilin da zai sa a kasa da shekaru 4 ka sauya baki tare da ganin cewa akwai wanda yafi wannan.
Ba wai ƴan siyasa kadai ba, masu sharhi kan al'amuran siyasa tunis ka fara fashin baki kan kalaman dattijan. Dr. Abubakar Kari na Jami'ar Abuja na ganin kalaman na Obasanjo tamkar yunkurin karfafa siyasar Ubangida ne.
Babu shakka fiye da kowane lokaci a tarihin siyasar Najeriya, wannan lamari na siyasar Ubangida ya yi kamari kwarai da gaske. Kuma idan har ana neman umbul kaba'isin hakan, Olusegun Obasanjo yana ɗaya daga cikin manyan waɗanda suka kisa wannan abu. Saboda a lokacin da yake mulki, yadda ya sarrafa jam'iyyarsa ta PDP da kuma irin sauran mulkinsa, shi ya ta ba wa waɗannan iyayen gida na siyasa ƙwarin gwiwa suka riƙa fitowa. Kuma Obasanjo yana yi wa kansa ganin cewa shi hamshaki ne, kuma sai abin da yake so za a yi. To amma maganar gaskiya shi ne Obasanjo ba shi da tasirin da yake tunanin cewa yana da shi. To saboda haka wannan marawa Peter Obi da ya ce yayi ba lalle ba ne ya yi tasiri.
Shi ma wani mai sharhin Dr. Kabiru Sufi, malami a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano, cewa yi
masu kula da abin da kaje ka zo suna ganin cewa lokacin ba ɗaya ba ne, yanayin ba ɗaya ba ne, a kuma ɗan takarar ma da ya goya mu baya ɗin ba kuma irin wanda ya goya mu baya a baya ne ba, sannan kuma jam'iyyar ma kanta ba ɗaya ba ce, ƙarfinta ba ɗaya ba ne. Saboda haka ana ganin cewa ba lalle ne wannan goyon bayan nasa ya yi tasiri ba.
Abin da 'yan Najeriya za su zuba ido su gani shi ne ko kalaman na Obasanjo da Chief Edwin Clark za su ƙara wa takarar Peter Obi armashi. Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima Abdulrauf, yanzu kuma ga Maryam ɗauke da sauran labaran duniya. A yau Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da matakan daƙile baƙin hauren da ke neman shiga Amurka daga Mexico ba tare da izini ba, yayin da kuma ya sanar da wata sabuwar hanyar ba da damar shiga ƙasar a hukumance ga mutane kusan 30,000 a duk wata daga ƙasashen Venezuela, Nicaragua, Cuba da Haiti. Matakan za su taimaka wa jami'an kula da kan iyaka su ta sakeyar bakin hauren da suka kutsa Amurka ta tsakanin mashigar da doka ta tanada a sauƙaƙe, da kuma farfaɗo da yarjejeniyar ƙasar ta yadda masu neman mafaka waɗanda suka bi ta ƙasa ta uku ya zama wajibi su nuna shaidar cewa sun kasa samun kariya a can kafin su nemi mafaka a bakin iyakar Amurka da Mexico. Duk da haka, za a ba mutane daga ƙasashen hudu izinin rubuta takardar neman shiga Amurka daga ƙetare a hukumance a ƙarƙashin wata dokar jan ƙai da ta ba da damar shiga ko zama ƙasar bisa wasu dalilai, wadda ake amfani da ita a shigo da 'yan gudun hijira daga Afghanistan da kuma Ukraine. A jiya Alhamis, ƙasar Pakistan ta ce wani farmaki da sojoji suka kai a wani yanki da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Afghanistan ya yi sanadiyar kisan mayaka 11 da ke da alaka da wata haramtacciyar kungiyar 'yan ta'adda. Farmakin da aka kai bisa wasu bayanan sirri da sojoji suka samu a gundumar South Waziristan ya yi nasarar daƙile wani gagarumin harin ta'addanci, a cewar wata sanarwar sojojin. Majiyoyin tsaro sun ce mutanen da aka kashe, da suka hada da 'yan kunar bakin wake da wani babban kwamanda, 'yan kungiyar TTP ne ko kuma kungiyar Taliban ta Pakistan da ke ayyukan ta'addanci a Pakistan din. Galibi mayakan suna kai wa jami'an tsaro da farar hula hari ne. gaida Maryam Dauda da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ghana ta kasance cikin kasashe da basussuka suka dabaibaye mata lamarin da ya kai ta neman rancen wato dala biliyan 3 daga asusun IMF domin biyan basussukanta. Sai dai asusun IMF din ya gindaya mata wasu sharuɗa wanda daga ciki shine gudanar da fasalin kawar da basussuka. Ga Hawwa Abdulkarim da ƙarin bayani.
A cikin watan Nuwamban shekara ta 2022 ne gwamnatin Ghana ta tabbatar wa asusun bada lamuni wato IMF cewa ta kudiri aniyar gudanar da ayyukan biyan basussukanta wadda ake kira da sake fasalin bashi a cikin shekara da ake dabta shiga wato shekara ta 2023. Sai dai daga bisani ne shugaban asusun bada lamuni ta IMF Kristalina Georgieva yayin tattaunawa da ita na musamman ta bayyana cewa asusun na hada hannu da wasu masu bada lamuni na kasa da kasa kan yiwuwar soke basussukan kasar Ghana. A cewar ta, wani mataki ne na nufin soke basussuka ga kasashe da ke fama da matsalolin basussuka waɗanda suka hada da
Chad, Ethiopia,
Zambia, Ghana, Lebanon da Sri Lanka. Yana da matukar muhimmanci ga mutane su wajen nemo mafita ga matsalar bashi, amma hadarin kamuwa da cuta ba shi sama. Idan littafin bashi ya ci gaba da girma, bari mu tuna cewa kashi 25 na kasuwanni masu tasowa suna cikin mawuyacin hali, sannan tattalin arzikin duniya kuma zai iya bada mummunar fasali. Wannan shine dalilin da yasa asusun bada lamuni wato IMF muke aiki tukuru, muke matsa lamba ga wannan kudirin, ga waɗannan kasashen da dauki mataki yanzu. Sai dai a Ghana ba asusun bada lamuni kadai ne ta bayyana cewa kasar Ghana ba za ta iya biyan bashi akan lokaci ba, kamar yadda Malam Hamza Attijani, masanin tattalin arziki a Ghana, ya faɗa.
Cibiya mai zaman kanta Moody's ita ma ta yi wannan bincike, inda asarin su suka ce kasar Ghana ta kai masaki na default, wato idan ta je ta ci bashi ba za ta yi ta biya. Yana jin wannan ne IMF suka nuna cewa ya kamata su yi gaggawa wurin agaza ma kasar Ghana a samu kasan imma su yafe musu basussukan baki daya, ko kuma su ce sun dauke bashin a halin yanzu kudaden da Ghana za ta samu ta maida hankali wurin gina kasa. Yana jin wannan kuma idan ya tabbata haka abu ne da zamu ce zai taimaka ma kasar Ghana kwarai da gaske.
Ya kara da cewa idan an samu yiwuwar soke basussukan Ghana zai taimaka na dan wani lokaci idan har Ghana ba ta rike shigowa da kayan kasashen waje ba.
Babu shakka tattalin arzikin kasar Ghana zai za taimaka, amma wato cikin guntun lokaci, sai dai idan Ghana ta maida hankali wurin cewa ababen da ake samu cikin gida wurin kaiwa kasashen waje a sayar yaddara ababen da kasar Ghana ke shigowa da shi cikin kasa. Saboda wannan ba na farko kenan ba, lokacin tsohon shugaban kasa John Ajikum Kufo an yi haka, inda aka saka Ghana cewa Ghana ta kai wato kasa ne da yake talauci ya mata katutu kuma ba ta iya biyan bashi cikin lokacin da aka bukaci. Sai da kasashen turawa suka zo suka yi mata agaji, aka yafe wannan basussuka. To shekaru 20 zuwa yau Ghana kuma ta kuma sake komawa wannan mataki.
Kafin karshen shekara ta 2022 dai basussukan da ake bin kasar Ghana ya kai dala biliyon 47.7. Hawwa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Hawwa Abdulkarim. Da ƙarshe kuma a jihar Kano, Najeriya, mutanen da ambaliyar ruwa ta lalata musu gonaki da gidaje na ci gaba da ƙorafi kan yadda hukumomin jihar da ma na tarayya suka yi watsi da makomarsu, duk da kuwa da irin ƙuncin rayuwa da suke fuskanta. Sai dai hukumar bada agajin gaggawa ta jihar ta mayar da martani, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Wata ƙididdiga da hukumomin jihar ta Kano suka fitar ta nuna ambaliyar ta bana ta rusa gidaje 36,254 a 34 daga cikin ƙananan hukumomin jihar 44. Ibtilayin ambaliyar ya lalata jimlar gonaki 14,364 a sassan jihar ta Kano, yayin da aka rasa rayukan mutane 23, sai kuma wasu fiye da 100 da suka jikkata sanadiyar ita wannan ambaliya. Watanni biyu zuwa uku da ɗaukewar ruwan sama a wasu sassan arewacin Najeriya, hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Kano ta ce ta fara rabon kayan tallafi ga waɗanda wannan iftila'i na ambaliya ya shafa a bana.
Da kayan da ita hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa take kawo da abin da ita kanta gwamnatin jihar Kano take kawo a ƙalla yanzu mun raba kayayyaki ya kai na biliyan 5 wanda suka hada da kayan abinci da kayan gini da sauran abubuwa su kansu har yanzu ba mu gama raba su ba tukuna. Na gonaki yana nan shi ma yana tafi saboda abubuwan a hankali muke abin akwai wato kwamiti da shugaban ƙasa ya kafa wanda mai girma ministan harkar ruwa yake shagoranta shine wanda yake kula da iftila'i na gonaki wanda ana nan ana ta aiki akan sa ba dare ba rana.
Sakataren zartarwa na hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Kano kenan Alhaji Sale Aliyu Jili sai dai wasu daga cikin magidanta da wannan iftila'i na ambaliya ya ritsa da su a kananan hukumomi irin su Warawa da Wudil da Ajingi na kokawa kan yadda hukumomin biyu ke raban kayayyakin tallafin.
Wai ba mu ba wanne ba mu ba ganin ba ma wasu sun dake ba su kawo shi ba ni fa ko tafi ai kuna na biyu sun ruye na wannan makoci na uku ne wannan biyu ne nasu suka ruye.
Ni sunana Abubakar ni ko kyalle ban gani ba ban ga daidai da sanayyen shinkafa ban gani ba ban ga kwano ba kuma dakuna na biyu sun rushe ni dai nan na zuba Allah ya yi labari na ji amma ban gani ba.
Sunana Abdullahi ba abin da na samu ne ya tallafi ko daya labari kuma mun ji labari amma mu bai zo gare mu ba kuma lokacin da aka kashi ma ba wani kirki ya karba makota ba mu kuma da ma bai zo kan mu ba shinkafa na rasa shinkafa da daki shinkafa za ta kai kamar helta guda ni dai a yaron gida wani nayi banda mata mai gida shi ma mai gida ko kulli bai samu ba shugabannin mu su ne aka basu kuma ba su kawo mana ba suka rike.
To amma sakataren zartarwa na hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Kano Alhaji Sale Aliyu Jili na cewa
su gamsu da cewa waɗanda muka je muka tantance su ne aka kai wannan ai misali yanzu ka dauki kalmar hukumar Ajingi ai so uku muka je kuma ba mu je haka sai da muka kai musu kayan agaje ka gwamnatin jihar Kano kafin gwamnatin tarayya ta kawo wannan karan da muka je da kayan gwamnatin tarayya muka ba su to waɗanda muka tantance su ne aka kaiwa kuma in mun je muka mika list ga wato sunayen waɗanda muka tantance ga shugaban karamar hukuma
sai zuwa dancan da suke koke ina makomasu
makomasu shine duk wanda ban karbi sunansa ba zance na gaskiya ba za mu yaudar kowa ba baya cikin kasannan da zamu yi ko mun yi ba baya ya makara
ba ga gidaje da gonaki ambaliyar ruwa a daminar da ta gabata ta lalata dimbin hanyoyin mota da gadoji da gine-ginen gwamnati da na cibiyoyi masu zaman kansu a sassa daban-daban na fadin tarayyar Najeriya. Ahmad Ibrahim Kwari, Muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To a gaida Muhammad Ibrahim Kwari, kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar. Yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin yanayi da muhalli. Yanayi joyi yanayi ya zo da wasu sauyi.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Bayan samun nasarar kafa gidauniyar tallafawa kasashe da suke fama da matsalolin sauyin yanayi a taron sauyin yanayi na duniya a bara, inda manyan kasashe suka amince da kafa gidauniyar da za ta agazawa kasashen da suke fuskantar matsalolin yanayi, to yau shirin yanayi na farko a wannan shekara ta 2023 zai karkata kan nasarar da taron na COP27 ya cimma. A wata hirar da na yi da Farfesa Adamu Idris Tanko, ya bayyana muhimmancin ci gaba da samun musayar bayanai tsakanin ƙasashe domin
wannan taro na COP26 ya maida hankali ne akan yadda ake ganin manyan kasashe za su rage samar da ita wannan iska, wanda za ka ga ba shi da bambanci gaskiya da abin da aka tattauna bare. Ba wai an yada wannan ba ne, za ka ga dai kamar ci gaba ne, domin abin da aka yanke shi ne idan muka lura za a ga shi sauyin yanayi yanzu ya riga ya ci ƙarfin tattalin arzikin duniya, kuma har yana samar da manyan matsaloli ga kasashe na duniya. To kaga kamar ci gaba ne, sai dai kaga an yi gudu ne yakan ka dinga cewa a rage a yanzu sai muka kalli abun daga kaulin cewa wannan ci gaba na sauyin yanayi yana kawo matsaloli musamman ga mu ƙananan kasashe. To kaga kamar mu aka hanga ko musamman wannan taro kaga an yi shi ne a nan kasar Egypt, sai zaba da an kalli matsalolin da mu ƙananan kasashe muke fuskanta na harkar. To ana ganin dai kamar ci gaba ne, kuma a yadda ake waɗannan abubuwa kusan taro ne na duniya, kowa musamman aka ce shi ne mai masaukin baki, abubuwan da suka fi martuwa a ƙwarya nan dole a kalle su, kuma haka ake tafiya kusan tun lokacin da aka fara wannan abu. Batu ne guda ɗaya, amma gaskiya yana da rassa da yawa, kuma kowane reshe aka ɗauka za ka ga cewa al'amari ne da yake da matuƙar amfani, kuma ana ganin cewa idan aka kalle shi haka za a sami mafita. Haka dai za a ci gaba da taron, indai har aka yadda a koyon lokaci a ci gaba da tattaunawa suna nuni ga abubuwa samun ci gaba, kuma ba a ganin cewa za a sami wani yanayi da za a ce gaba ɗaya abin ya lalace.
Sai dai kuma Muhammad Jafaru Tanko Biya na Center for Climate Change and Food Security da ke kasar Ghana ya ce ba giringirin ba ta yi mai kana, ya yi kira ga kasashen Afirka su farka su taimakawa kansu.
In mun dubi taron da aka yi a kasar Masar na COP27, kwana 16 ko 8 da aka zamna duka, muhimmiyar abun da aka tashi da ita shine an dace da saman ma duniya wani asusu na kudi da manya-manyan kasashen waɗanda sanadiyansu muke ganin wannan dumamar yanayi za su biya kudi a taimaka ma kananan kasashe waɗanda matsalan dumamar yanayi take habbakansu. Shisa wani babban abu ne da an nemi yin shi kusan shekara 30 kenan, sai shekaran da ya wuce aka yadda, saboda manyan kasashe suna ganin ba abu ne da ya kamanci a yi ba, amma adalci da ya kamanci a cancanci a yi ma kananan kasashe shine a taimaka musu su gina garo kansu. Yau in mun dubi abun da ya faru a Pakistan, a Nigeria, na wurin flooding da ya same mu, kowa ya san cewa muna cikin yanayin da ba abu ne da aka saba. Sa'annan in mun duba kasashen duniya, musamman kasashe masu karfi, shekaran da ta wuce muna da labarin cewa kasa na Norway motocin da aka saya duka da yawansu motoci ne da ba su amfani da man petrol, motoci ne da ke amfani da wutan lantarki. Isa kaga da kasan Amerika da wasu kasashe da ke da ikon yin wannan, kaga su sun iya su rage amfani da man petrol. Amma nan Afirka ba abu ne da zai zama mana abu mai saukin yi ba. In ya zo kan amfani da man petrol, ana kira cewa a bar amfani da man petrol. Yau mu kasan Afirka ba matsala karami bane a ce wai mun iya mun bar amfani da man petrol ba. Shi sa manyan kasa in sun iya sun rage amfani da man petrol, to la'alla mu ma zai amfane mu, saboda wannan greenhouse gases da suke fitarwa zai rage. Sa'annan ana cewa Afirka muke da rana wanda za a iya ayi amfani da solar system, amma ana neman wasu makudan kuɗaɗe da za a dauki a yi wannan solar system. To inda ba duniya ta hadu ba, to ba iya a samu mafita kan wannan lamurran da ke damun duniya. In tunasar da kowa cewa abin da ya faru yau a Amurka da sauran kasashe wayanda suke huskantar sanyi ta nuna ma duniya cewa dumaman yanayi tana tare da mu, saboda wannan winter na shekaran ga ya zarce matuka da yawa sun rasa rayukansu, da yawa sun rasa arzikinsu. Kira dai muke yi ma kasashen Afrika, ba za a zamna ne ana jiran wa'annan kudin da ake nema ba a san ma ya za a same shi ba, wai shine mafitan mu ba, a'a, mu sake yanda muke shukin mu, mu sake yanda muke yanka itacunan mu, sa'annan mu sake yanda muke amfani da filayen mu. Wa'anga za su sa mu samu mu ma mafitan mu kan a ce wani zai zo ya taimaka mana.
Bayan shaidar samun hadaka tsakanin kamfanin Starlink da Najeriya, wasu 'yan Najeriya sun bayyana damuwa game da irin kalubalen da ka iya tasowa
na hadarin da ke tattare da na'urorin sadarwa kamar yadda ake samu a baya. To koyaya wannan al'amari zai kasance? Sadiya Tijjani, daliba mai karatun digirin a fannin tauraron dan adam a jihar New Jersey a kasar Amurka, ta bayyana cewa
ci gaba ne sosai don yawancin kasashe wanda ba su da internet mai karfi, kawo irin wannan ci gaban kasarsu ba karamin abu bane. Wannan abu ne da ya kamata a yi maraba da shi. Kuma shi wannan satellite din ba a amfani da shi kamar irin lura da gona zai baci ko ba zai baci ba, shuke kamar yanda na yi magana a wancan. Wannan only provide normal internet. Shi wancan da muka yi magana da ke yana tafiya yana daukan hotuna, su hotunan ake karantawa. Shi wannan kuma kawai internet service yake provide, don haka wurin application din inda za a saka shi shine dai a ce kai ka kira wani ka ce, ko kuma su irin su nema haka su kira su ce za a yi ruwan sama da zai cutar da gona haka. To idan mutane suna da service din ga ta waya za su iya jin abubuwan da ake faɗi.
Sauraro, wannan shine abin da shirin yanayi da muhalli ya kunsa a yau. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai raya mu, za mu dawo da wani shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
To a gaida Aisha, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a manfa a takaice. Wasu 'yan majalisa su 20 masu ra'ayin raƙawo sun sake daƙile ƙoƙarin ɗan majalisar dattawa daga jihar California Kevin McCarthy na zama kakakin majalisar wakilan Amurka a jiya Alhamis. A kwana na uku na kada ƙuri'ar zaben sabon kakakin majalisar wakilan mai mambobi 435, kusan kamar sauran kwanaki biyu na farko ne, inda McCarthy, wanda ya kwashe shekara 16 a majalisar kuma shine shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin, ya kasa samun kuri'u 218 da yake bukata don samun kujerar. Amurka za ta tura wa Ukraine motocin yakin Bradley guda 50 a zaman wani zagayen sabon tallafin soja ga Kiev, kamar yadda wasu jami'an ma'aikatar tsaron Amurka suka faɗa wa muryar Amurka. Motocin na Bradley za su zo da ɗaruruwan makamai masu linzami na TOW da ke auna tankokin yaƙi da kuma dabban harsasai, a cewar wata takardar gwamnati da muryar Amurka ta samu kafin sanarwar tallafin a hukumace da ake sa ran faddawa a yau Juma'a. A yau Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da matakan daƙile baƙin hauren da ke neman shiga Amurka daga Mexico ba tare da izini ba, yayin da kuma ya sanar da wata sabuwar hanyar ba da damar shiga ƙasar a hukumace ga mutane kusan 30,000 a duk wata daga ƙasashen Venezuela, Nicaragua, Cuba da Haiti. Matakan za su taimakawa jami'an kula da kan iyaka su tsa kiyar baƙin hauren da suka kutsa Amurka ta tsakanin mashigar da doka ta tanada a sauƙaƙe, da kuma farfaɗo da yarjejeniyar ƙasar ta yadda masu neman mafaka waɗanda suka bi ta ƙasa ta uku ya zama wajibi su nuna shaidar cewa sun kasa samun kariya a inda suka fito.
To masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asa da misalin karfe 4 na yamma, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Ya zama da dukkan waɗanda suka bada gudummawa ga nasarar wannan shirin, musamman ma Maryam Dauda da ta karanto mana labarai, sai kuma Jumbe Hamza da ya hada shirin ya kuma bada umarni. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.